demokradiya a yau. Cikin shirin, Amurkawa sun taka shugabanninsu birki kan inshoran kiwon lafiya. Shin akwai darasi a nan ga jariran demokradiya kamar Najeriya? Jama'a masu tsaron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya.
Thank you very much. We were very close. It was a very, very tight margin. We had no Democrat support. We had no votes from the Democrats.
Shugaban Amurka Donald Trump yake cewa saura kiris abu ne da yake tafiya kege da kege. Bamu samu goyon bayan Democrat, bamu samu kuri'a daga Democrat ba, ba su da niyyar ba mu koda kuri'a daya. Saboda haka abu ne mai wuya. Na sha fada fiye da shekara ɗaya da rabi yanzu cewa a siyasance abin da yafi shine mu kyale dokar inshorar da ake kira Obamacare da kanta ta wargaje. Yanzu aka tana kan wargajewa. Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake tsokaci bayan yunkurin da gwamnatinsa da ƴan majalisar wakilai ta tarayya ƙarƙashin jam'iyyarsa ta Republican tsakaninsu su ya suka kasa cimma yarjejeniyar kawar da dokar da fiye da shekara bakwai suke ta ƙoƙarin ganin bayanta.
Right now, quite frankly, the reason that they lost was because of actions they took or did not take, but it's also because the American people weighed in.
Wannan muryar shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilai ta tarayyar Amurka Nancy Pelosi take cewa yanzu haka a ƙashin gaskiya abin da ya sa suka faɗi shine saboda matakai da suka dauka ko suka kasa dauka, amma kuma Amurka sun sa baki, wayoyinmu sai ƙara suke yi babu ƙaƙƙautawa. Ina so na godewa dukkan Amurka waɗanda suka kira wakilansu ko suka bayyana goyon bayansu ga Obamacare ko suka nemi a rusa waccan doka ta Republican. Mu yi amfani da wannan dama mu numfasa mu taya Amurkawa murnar ba a rusa wannan doka ba a daidai lokacin da dokar ta cika shekaru bakwai da kafuwa. Na tambayi Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke Missouri, shin tutsun wakilan majalisa ɗin Republican ne ya kada dokar da za ta maye gurbin Obamacare ko dai boren talakawa?
To, in ka tuna zance a somu-somun hauka zuba da lokacin da su ƴan majalisa suka tafi hutu ɗin nan da ake tafiya na wani ɗan lokaci ne na sabuwar shekara, to ka san sun je sun tattauna da jama'ar wato jihohinsu. To a gaskiya wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi ita ta fito musu da gaskiyar abubuwa ƙarara. Suka fahimta cewa gaskiya abin da jam'iyyar Republican take so ta yi wato bai fada ce da kasan nan ba. So a takaice Amerikawa su suka kada wannan abin nan kiwon lafiya da su Republican suke so su kawo, kuma suka tsaya tsayin daka suka nuna wa 'yan majalisar su ahir kuka yadda kuka amince da wannan, in ba haka ba za ku dandana idan lokacin kadawa ya zo za ku gani.
Professor Yusuf Alhassan, muta 'yan majalisa sun fi jin tsoron talakawansu akan shugaban Amurka?
Warai da gaske. To ai shugaban Amurka ba shi zai kuma zabarsu ba su dawo kan kujerarsu.
To
talakawa da suka zabe su
su
ne, kuma kamar yadda suka gaya musu ahir, to inda ba su saurare su ba, ina tabbatar maka idan sun kici ba za su gani ba idan an zo zabe nan da shekara biyu. Demokradiya a yau, wannan ita ce demokradiya a yau. Talakan ƙasar ne shi ne demokradiya, saboda ne ya san ƙarfin wato wannan katinsa da zai je kaɗa ko ta kaɗa. Jiha kuma na wannan ɓangare zai gani, ba shugaban ƙasa ba, Donald Trump ba abin da zai musu.
Me yasa waɗannan talakawa waɗanda galibinsu kamar yadda ake gani a talabijin Turawa ne suka yi ta Bature aboutan suka juya alƙibla da wannan doka lokacin da Obama ya kafa ta har zuwa lokacin da zai zama dokan nan ba ta da farin jini?
Saboda su gaskiya 'yan Republican lokacin suna hamayya su suka ɓata Obama kaya.
To
suka yi ta kawo ƙarya da ƙarerai, suka yi ta sharri a kanta. Babu wata inshora da take ɗaukan nauyin marasa lafiya irin waɗannan kamar ita Obamacare. To kuma amma jama'ar ƙasa sai suka ga cewa ashe abin nan fa da suke faɗa fa ƙarya ce, ba gaskiya ba ce.
To
shi ne yasa ka gani lokaci da ya zo suka fito suka ce ahir, duk wanda ya soke mana wannan inshora to fa zai ɗanɗana kuɗa sai.
To professor kamar yadda nace shugabanni biyu suka je gaban majalisun su kuma suka sha kaye. A Najeriya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya saki gabatar da sunan shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa Ibrahim Magu gaban majalisa Karo na biyu kuma majalisa ta yi fatali da sunan sa bata amince da shi ba. Menene zan ce wace kama ko alaka ke da abin da ya faru tsakanin shugaban Najeriya da shugaban Amurka?
Su ƴan majalisa a gaskiya ne a yadda na fahimta ba sa sauraron talaka.
To
in kaga sun fara sauraron talaka to lokacin zabe ya zo za a ji a dan rarrashe shi a dan masa abin da za a yi masa a yi kokari ya kadawa mutumin nan ɗan majalisa ko na dattijai ko na ƙasa ko kuma gwamna abin nan ƙuri'arsa. To amma kuma idan aka ce kuma shugaban ƙasa ya fito ya magana shikenan ai mu gani ake wato babu wani abu kuma shikenan komai ya kare.
Tunda haka ne ba talaka ƴan majalisa a Najeriya suke sauraro ba, me yasa shugaba Buhari ya kasa samun majalisa ta amince da Ibrahim Magu?
To wannan gaskiya ya dan daure mun kai, saboda ina ganin cewa ɗan majalisan nan akwai ɗan wani abin da suka taka da suka hango. To amma wannan akwai tsoron shi shugaba Ibrahim Magu da ake ganin cewa zai ci gaba da jagorar ita wannan kungiya ta cin hanci da rashawa. To suna ƴan majalisu suna ganin cewa gaskiya idan mutumin nan fa abin wato yazo kansu to fa ba zai musu da sauki ba.
A iya cewa a demokradiyance su ma ƴan majalisa sun kwatanta demokradiya ganin cewa sun dogara ne da rahoton da ya fito daga hukumar ƴan sandan farin kayan Najeriya, rahoton da ke nuna cewa Ibrahim Magu yana da rauni.
Ina ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa, amma ni abinda na fahimta gaskiya akwai wasu abubuwan da basu faɗa mana ba da zamu har amince da cewa eh gaskiya ne. Bayanin da ƴan sandan suka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan.
To ganin ka an yi demokradiyya nan da yake mutunta rahoton hukumar da dama ita take kawo rahotanni kan mutane irin waɗannan?
Gaskiya sun yi a nan.
To
saboda dama suna neman wato madafa, wannan ya nuna cewa sun yi amfani da demokradiyya a nan.
Abinda aka saba sani a baya shine abinda shugaban ƙasa yake so shi za a yi. A fahimtar ka me yasa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai amfani da ikonsa a danne wannan rahoto na wannan hukuma bai bari hukumar ta tura rahoton?
To ina ganin yayi amfani da kamar demokradiyya ta yi aikin ta.
Wani darasi ne kananan jariran demokradiyya kamar Najeriya za su iya su koya daga abin da ya faru da shugaban Amurka da kuma majalisa akan wannan al'amari?
To gaskiya darasin ko darasai da za a zance ya kamata ƴan Najeriya su koya da jama'ar ƙasa gaba ɗaya da shugabanninta, ya kamata su fahimta cewa jama'a su ne demokradiyya, kamar yadda ya nuna mana a nan ƙasar cewa ƴan majalisa da shugaban ƙasa an tabbatar cewa su ne wakilan jama'a, kuma su jama'a suka ɗora wa nauyin gabatar da al'amuransu a siyasance. Amma akwai abubuwan da su ɗan ƙasa ko kuma jama'ar ƙasa suke so a yi musu, ba abin da shi ɗan majalisa ko kuma shugaban ƙasa yake so a yi ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
‘Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ‘yancin ra’ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra’ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka halaka mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Farfesa Yusufu Alhassan na Jami'ar Kansas da ke Mazuriya nan Amurka da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya. Thank you.